Allah subhanahu wa ta'ala yake magana dangane da abin da ya shafi hajjin da ake wa wanda ya sata. Mun fara tattauna wani bangare na matsalolin wannan aya, yau za mu ƙarƙare insha Allah ta'ala, sai mu tsura daga inda muka tsaya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
الله تعالى يشي والسارق والسارقة براو دبرونيا فقطعوا أيديهما كينكي هنا ينسو جزاء بما كسبا نكالا من الله ونن ساكمقوني نأب دسك أيكتا ونن أذابا شي دقورن الله أذابا شي دقورن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى شي والله عزيز حكيم للي ألا مأنك تنسركي عزيزني مبوايني سننكما حكيمني مهكماني السنقلان للأمران ساعة. فمن تاب من بعد ظلمه وند يتوب أبا ينزالن شنسد يا أي وتر وأصلح كما يجارا فإن الله يتوب عليه للي ألا مدوكتي يناكر أنتوبنسا إن الله غفور رحيم للي ألا مدوكتي سكي ميغافراني كما ميجنكيني. أجيا من فارت التونا ودنقني دا مينيني غرودا أبندا barawo zai sata a yanke hannunsa. Wasu daga cikin malamai suka ce shine rubu'u dinar. Rubu'u dinar idan abin da barawo ya sata ya kai kusan kwacin wannan, to kai tsaye za a yanke hannunsa. Saboda haka hadisi ne wanda ke tabbatacce, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan zance a cikin Bukhari da Muslim cewa لا تقطع يد السارق باء ينكي هنم براو إلا في ربع دينار فصاعدا سيقى أبنديك ربع دينار كثمد هكا. ونن وكنتي تبتتشيني أزامن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كينن دا براو ذي ساتش أبنديك ونن با مذا أيمر سيدي أيمر هورو دا أبندي أيك تاغر قدو ragowan abin da ya rage kuma ainihin wato a take shi. Amma idan kimar abin da aka sata ya kai rubu'u dinar, to babu shakka za a yanke hannunsa. Kamar yadda Umar bin Khattab radiyallahu anhu da Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib Allah ya kara musaddaba ki daya, dukkaninsu da Umar bin Abdul Aziz da Al-Layth ibn Sa'ad da Imam Shafi'i da Abu Thawr duk sun yi hukunci da wannan. Jama'a ina fata an gane wannan. Imam Malik ibn Anas alayhi rahmatullah yana cewa tuqta'u liyadu fi rubu' dinarin aw fi thalathati dirahim, ana yanke hannun barawo idan ya saci gurgudan abin da ya kai rubu' dinar ko kuma dukiyar da ta kai dirhami uku. An gane wannan ko? Dirhami nawa? Dirhami uku. Dan kalmar ainihin wato a dirhami a wurin Larabawa ba yana nufin kamar yadda kake cewa naira ɗaya naira biyu bane. Ina fata an gane wannan. kalman tana nufin mene ko kace dinar wannan dinar da ake magana tarin wani yawan dukiya ne mun gane wannan kaman kace dubu kaza ai kaga ba ba za a dauka naira 1 naira 2 naira 3 bane in an cura dukiyar ne gaba dayanta sai a mata wani imanin musamman dan kakkaji an ce rubu'u dinar ka dauka zinari ake nufi ba shi bane abin da ake nufi a wurin larabawa in suka ce dinar suna nufin kimar wata dukiya mai yawa gwargwadon wata dukiya mai yawa ko yanzu rubu'u dinar a kudin Najeriya ya kai nawa nan a rubu'u dinar eh a 63 da wani abu shine gwargwadon rubu'u dinar na yanzu tun yana 10,010 yana kaza shine ai gwargwadon abin da ake kiyasin sarki da shi ina fata an gane so idan kudin mu yayi daraja zai sauka in kudin mu yayi kasa yayi zama kudin yayi kamar yake a yanzu to za ka ga abin ya karu mun gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace to Imam Malik yake cewa fa in saraqa dirhamaini idan ya saci dirhami guda biyu wa huwa rubu'u dinar shine rubu'u dinar din an gane saboda yanayin faduwan canji yace lam tuqta yaduhu fihima to ba za a yanke hannunsa ba akan wannan dirhami guda biyu da ya saka saboda me ba su kai kiman rubu'u dinar ba saboda ko ga su ma a zamanin su canji yana hawa da me hawa da sauka kenan an gane wannan ko jama'a Allah madaukakin sa ke sa mu dashi wasu malamai suka ce kamar Imam Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawiya Allah ta'ala ya ji kansu suka ce in saraqa zahaban idan mutum ya saci asalin zinari an gani gudan zinari madaran sinadarin zinari din an gane wannan ko farbu'u dinar to za a mai kima da cewa rubu'u dinar ne amma wa in saraqa ghayra adh-dhahab wal fidda فكانت قيمته ربع دينار او ثلاثه دراهم من الورق idan ya saci gurgudan abinda yake ba zinare bane ba azurfa bane amma in aka tattara kimar abinda mutun ya sata akalla ya kai wannan yawan daga cikin kudin da ake yi na takaddu to shi ma wannan za a yanke hannunsa kidan kaga koda ba dukiya ya sata ba duk abinda barawo ya sata me za a yi za a yi wa kayan kima ne a ga yawan abin ya kai misali mutum yanzu ya saci buhun masara guda daya ya kai rubu'u dinar bai kai rubu'u dinar ba amma da zai saci buhu ɗaya da rabi ya kai rubu'u dinar naka sai a yanke hannunsa jama'a mun gane wannan ko ashe ana kimantawa ne gwargwadon abin da barawo ya sata jama'a ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace matsala ta gaba shine mun yi magana kan hirzi a jiya abin da ke nufi hirzi wasu malaman suka ce a dauke shi kawai asalin abin da mutane suka saba yau da gobe wasu suna ganin cewa sai inda barawo ya shiga gida ko wani wurin da aka kewaye ya dauki abu sannan za a yi masa hukunci ne ya sata ina fata mun gane wannan wasu malaman suka ce a'a duk abin da ke da ma'anar hirzi misali mutum ne ya aje motarsa ya daga gilasai ya rufe ko ina yanzu kayan da ke cikin motar sun zama suna cikin mene suna cikin hirzi wanda ya je fasa gilashin motar a waje take ya fasa gilashin ya dauki wani abu yayi me yayi tata an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace wannan kenan kamar yadda imamu al-Qurtubi ya nisanta wannan ya hike to maganganun malamai akan wannan an gane wannan ko yawa matsala ta gaba shine jama'a shin idan barawo aka wayi gari barayi guda biyu suka yi sata tare an gane yanzu ya za a yi za a raba kudin ne rabi a ce kowanne in ya saci rabin rubu dinar in ya kai abin da ya kai rubu dinar sai a yanke masa hannu koko za a yi kiman rubu dinar ne gaba daya musu hukunci gaba daya na fata an gane yauwa yauwa abinda malami suke magana anan shine cewa idan suka hadu suka yi sata indai ya kai adadin yawan abin da ake yanke mutun hannu to za a yanke hannunsu na fata an gane yauwa ko kuma ka ce to su biyu ne suka yi sata misali daya yana ciki daya yana waje wancan ya sato ya miƙo wannan wannan gashi ya dauki kayan amma ya aji shi kuma dayan yana ciki yana daukowa charab sai aka kama shi wanda aka kama shi hannu da hannu dukiyar da ya dauko ta kai yawan rubu'u dinar amma wacce ke waje kuma bata kai ba yanzu ya za a yi malamin fiqh kenan ina fata an gane wannan kuma yana da kyau irin wannan buga kwakwalwar saboda a dinga gane yadda al'amura suke ko wasu malamin suka ce na wajen ba za a yanke mar hannu ba shi ya sha amma na cikin za a yanke mar hannu ina fata an gane wannan jama'a wannan shine fatawar Abu Hanifa da Imam Shafi'i an gane wannan ko yauwa Allah ta'ala ya sa mu dace wasu ke cewa a'a abinda za a yi za a duba abinda kowa ya sata ne in abinda kowa ya sata ya kai adadin abinda za a yanke hannu to za a yanke wannan hannu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mas'ala ta gaba shine idan aka wayi gari kuma mutum ya je sai ya kwakula makabarta ya je kwakula gawa ya saci likafani yanzu ya za a yi in an kama shi mai za a yi mar ana samu ko ba samu to abinda za a yi za a duba wannan yadin da ya sata shin ya kai rubu'u dinar ko bai kai rubu'u dinar ba an gane wannan ko yauwa don haka sai wasu malaman suke cewa ai kabari ma hirzi tunda har an sa mutum a cikin kabari da likafarinsa an rufe wani ya zo ya tone ya saci wannan likafanin to wannan ya nuna cewa la shakka wannan yayi sata ne a cikin hirzi ina fata mun gano nan jama'a wasu malaman suka ce abinda za a yi kawai za a yi mishi horo ne akan wannan abin da ya aikata da sauran dai abinda malamai suka fada ba zan tsawaita zance akan wannan bangaren ba mun gano wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dace mas'ala ta gaba shine shin idan barawo yayi sata sai aka kama shi alhali lokacin da ya satan an gan shi amma ba a samu daman kama shi ba sai daga baya aka kama shi kun ga dai hukunci yana nan akan sa ko to shin yanzu hukunci abin da za a yi mar za a yanke hannunsa haka ne a toya shi a mai saboda jini ya je na zuwa kamar yadda malamai suka faɗa to bayan wannan shin zai biya wannan abin da ya sata ya lalata ko ku a'a ya ci banza wasu malamai suka ce zai biya ai haddi ana yanke shakin Allah ne shi kuma kaya da ya sata haƙin wane ne haƙin wane ne don haka idan aka wayi gari ya yi sata a irin wannan to lallai babu shakka zai biya wannan abu an gane wannan ko da haka malamai suke cewa biyan bashi hukuma ne a kansa yanke hannun ma hukuma ne a kansa suka ce to ai idan aka yi haka an haɗa mishi hukuma guda biyu kenan ina fata an gane wannan yauwa don haka Imam Shafi'i zancensa ne mafi inganci abin da yake cewa yaghramu sariqa ma saraqa musiran kana aw mu'sira ko barawan yana da shi ko ba ya da shi quti'a an lam yuqta an yanke mar hannu ko ba a yanke mar hannu ba dole sai ya biya wannan abin da ya sata ina fata an gane kenan kaga za a yanke hannu kuma zai yi me zai biya abin da ainihin wato ya sata dan kada a ce to ai an riga an yanke mai hannu ai shikenan zai biya mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a wannan kenan jama'a. Bayan wannan sai abin da ya shafi ainihin wato fadin Allah ta'ala faqta'u aydiyahuma, mun yi magana cewa aina za a yanki wannan ko za a yanke ne zuwa ina? Yawwa, wannan gabar ta farko za a yanke. To in ya kara sata fa me za a yanke? Ban ji ba. A'a, a'a, kafan wacce? Yawwa, sai a yanke kafa hagu. In ya kuma sai a yanke hannun hagu. In ya kuma sai a yanke kafar dama. Haka za a yi ta gutsutsira shi malam. Eh, in dai ba zai gaji ba, to kuma shari'a ba za ta gaji da mar hukunci ba. Wasu ma suka ce a'a, in aka mai ɗaya biyu haka shikenan sai a kyale shi. To in ya ci gaba da yin satan fa, kaga dama matsaya ce mai zaman kanta. Allah ta'ala ya tsare mana imanu. Wannan kenan jama'a. Sannan bayan wannan malami suke cewa to wanda kuma ya saci abin da aka bashi a jiya fa, za a yanke bar hannu? Mutum ne an ɗebi dukiya an bashi ya aji a matsayinsa na mai gadi, sai ya saci wannan dukiyar da aka bashi, ko kuma an bashi jingina na wani kaya, sai ya sa a sito ya kulle, sai kuma ya biyo dare sai ya sace, sai ce a an sace ne. Ke zo ne da an kama shi a za a yi? Ban ji ba. Nan? To, haka ne malami suke dinga ainihin wato yin bayani a kai. Bayanai ne masu tsawo ƙwarai da gaske, musamman game da wannan. Amma malami suka ce, duk abin da mutum ya zama mallakansa ne, ya ba wani a matsayin jingina, sai je ya sace kayan a wurinsa. An gani? Mutum ne ya ba wani mutum mene jingina, ya karɓi wani ba a hannunsa, daga baya sai ya koma ya je ya sace abin da ya ba wancan jingina. Mun gane wannan? Wasu malaman suka ce to ai wannan ba matsala, wannan ya sace kayansa ne kawai. In an kama shi sai a ce to ya riga ya saci kayansa, saboda haka ba magana yake mar hannu. Wasu malami suka ce a'a, su laifin za a duba kawai, don haka dole sai an yanke mar hannu, saboda abin da ya ha'inci ne sata ne. Ina fata mun gane wannan, wanda kuma shi ne zancen da ya fi ƙarfi a ainihin wato wurin malamai. Allah ya tsare mana imanu. Wannan kenan jama'a. To shin wanda ya sace Qur'ani a masallaci za a yanke mar hannu? Imam Al-Qurtubi kenan. Duk sai da ya kawo wannan batun a cikin matsaloli, shi zai ce muku matsalolin suna da yawa. Za dai mai ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya, muna hukunci a kai ko muna ɗan bayani a kai. Ina fata an gane wannan. Malamai suka ce, su Imam Shafi'i suka ce ƙwarai, in ya saci Qur'anan da yawa, adadin yawan da ya kai ƙimar da ya kai wancan rubu'u dinar, kai tsaye za a yanke hannunsa. Wasu malamai suka ce a'a, wanda ya saci musafi a masallaci ba za a yanke mar hannu ba. Amma Ibn al-Mundhir yake cewa tabbas yanke mar hannu za a yi. Ina fata an gane wannan. Saboda haka in dai abin da ya sata, adadin yawan abin da ya sata ya kai wannan abin, to za a yanke masa ainihin wasu hannunsa. Allah ya tsare mana imanin. Wannan kenan. Sai matsala ta gaba. Mahaifin mutum ne ya saci dukiyar ɗansa. Mahaifi aka kama shi ya saci dukiyar ɗansa, za a yanke bar hannu? Malamai suka ce ba za a yanke mar hannu ba. Me yasa? Da ce ai wa kayansa ne. An gani ai? Ai ƙwarai kuwa kayansa ne. Saboda manzon Allah, wannan yaron da ya kai ƙara wajen manzon Allah, manzon Allah ya ce anta wa maluka li abika. da kai da dukiyarka duk ɗanka ne, ai duk naka ne, da ɗan naka da dukiyar tashi duka nawa ne, naka ne. Ku ci don haka ba kes, mun gane wannan ba kes, ba za a yanke mai hannu ba. Haka wasu malamai suka faɗa, an gane wannan ko? Sai suka yi saɓani akan kaka, idan kuma kaka ne ya tashi dukiyar jikansa fa, yaya? Wasu malamai suka ce za a yanke mai hannu, wasu suka ce ba za a yanke mishi hannu ba. Me yasa? Saboda in an bi sassala, ai shi ma jikan, ai mallakan ɗansa ne, ɗansa kuma nawa ne ne? Na kakansa ne, ji shikenan, ba komai. Ina fata an gane wannan, ƙwarai da gaske. Malamai kenan malam. Wato in kana karatu za ka dinga ganin masa'i iri-iri. Shi yasa malam, wato wanda ya zauna na jahilci a rayuwar nan, babu wanda ya kai shi abin tausayi. Gaba ɗaya bai san shari'ar Allah ba, yana rayuwa ne kawai dinkin mal a cikin duhu, ko in ce a cikin dufai na jahilci da zalunci da rashin sani. Shi yasa ake cewa jahilci ya fi hauka wuyar magani, in ji Bahaushe. Kuma wallahi gaskiya ne. Allah ka tsare mana imaninmu. Matsala ta gaba, wasu malamai suka ci gaba da cewa idan aka wayi gari mutum ya yi sata, amma satan nan da ya yi a gida guda ne, mutane suna zaune a otel, aina otel, kowa da ɗakinsa, sai ya shiga ya saci kaya a ɗakin maƙocinsa, sai ya fito da shi tsakiyar otel ɗin, amma bai riga ya fita da shi can wani wuri ba, shin wannan za a yanke hannu nai ko ba a yanke ta? Wasu malamai suka ce tunda bai riga ya fitar da wannan kayan daga wannan wurin ba, to ba za a yanke hannunsa ba. An gane wannan ai, saboda ko abin da za a yi, za a ɗauki wannan kaya sai a mayar da shi. Ina fata an gane wannan jama'a. Me yasa? Saboda ai an riga an ɗauko kayan, yana nan a cikin gidan, ba a riga an fitar da shi waje ba. Ina fata mun gane wannan. Allah ta'ala ya samu dace. Wanda daga cikin abin da malamai suka faɗa, amma wasu malamai irin su Abu Saurin suka ce ai in dai an kama ko a cikin gida ne, an kama ya saci abin da ya kai ƙimar wannan, to kai tsaye kawai barawu ne. Saboda haka za a kai shi wajen alƙali ya yanke mar hukunci, a yanke mar hannunsa. Allah ka tsare mana imaninmu. Wannan kenan jama'a. To sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Wannan shine sakamakon abin da suka aikata, wannan kuma azaba ce daga wurin Allah. Sai Allah ya ce wallahu azizun. Allah mabuwayi ne, ma'ana ba ruwan Allah da wanda ya satan nan, talaka ne, mai kuɗi ne, ko ma waye, ba ruwan Allah da wannan, zai ci a yanke mar hannu. Saboda babu wanda ya gagara Allah. Hakim, Allah mai hikima ne cikin shar'anta wannan hukuncin da ya yi, cewa duk wanda ya yi aimar wannan zai sa dukiyoyin mutane su sami kariya da tsaro a tsakanin junansu. Jama'a mun gane wannan ko? To shi yasa Allah ta'ala ya yi musu wannan ainihin wato sakamako. Allah ta'ala ya samu dace. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a cikin as-siyasa shar'iyya yana yin bayani cewa wallahi inda za a wayi gari a ce yau an tsayar da shari'ar Allah kamar yadda Allah ta'ala yake so, ana yin hukunci ga dukkanin wanda ya yi wani zalunci ko, to irin rayuwar da za mu yi da albarkoci da Allah zai dinga zubawa a cikin ƙasarmu, wallahi tallahi ba shi da iyaka. Ba shi da iyaka. Da za a tsayar da abin da Allah yake so da an yi wannan. Za ka fahimci wannan ne a hadisin da Imam Ibn Majah ya rawaito, haka nan Imam Abu Dawud da sauran wasu malamai Imam An-Nasa'i su fitar da wannan hadisi a cikin As-Sunan Sughra daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa haddun yu'malu bihi haddi da za a yi aiki da shi tsakanin mutane idan mutum yayi laifi a tsaida masa da hukuncin da Allah ta'ala yi masa khairu li ahli al-ardi min an yumtiru 40 sabahan shi yafi alkhairi a wurin Allah fiye da aiwa mutane ruwan sama na tsawon kwana 40 bayan cewa a tsaida hukuncin Allah yafi farin ciki fiye da wannan a sharhin wannan hadisin sai wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da wannan nafsi jama'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Allah ta'ala zai saukarwa al'umma da albarkatu masu dimbin yawa fiye da tunaninsu saboda me an tsayar da adalci an kuma yi hukunci da abin da ya dace hadithu sunni akan sunan nasa'i yana cewa khairu li ahli al-ardi ay aktharu barakatan fi rizqi da Allah sai ya bai wa mutanen duniya arziki mafi alkhairi mafi albarka wa ghairihi min al-thimar wal anhar da wannan wannan arziki ruwan saman na ƴaƴan itatuwa da kuma koran ina fata an gane wannan jama'a kaga ashe ba karamin al'amari bane ba karamin al'amari bane tsaida hukuncin Allah yana sa Allah ta'ala ya kawo wa al'umma saukin rayuwa ya sanya wa al'umma albarka a cikin dukkanin komai ya ba su kariya da tsaro yanzu wannan karkashe junan da muke yawan yi duk kidnappers ne yawanci bayan uwan bane zai wahala ka samu wanda ba musulmi ba kusan dukkanin su an haife su a cikin gidan musulunci amma gashi sashin mu yana ɗanɗana wa sashi musiba da bala'i me ya ja mana wannan rashin tsayar da haddin Allah inda za mu tsaya da hukunci yadda Allah yake yake so kuma kuka yi wallahi Allah zai saukar man da albarkatu marasa iyaka a bayan ƙasa jama'a ina fata mun gane wannan so yana da matukar muhimmanci jama'a mu san wannan shi yasa Allah ta'ala yake cewa law anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ard inda ake mutanen alƙaryu sun yi imani sun tsare dokokin Allah Allah ya ce da mun buɗe musu ƙofofin albarka daga sama walakin kazzabu sai sun ƙaryata fa akhadnahum bima kanu yaktubun sai muka kama su da abin da suke ainihin wato aikatawa jama'a ina fata mun gane wannan so yana daga cikin jama'a abin da ke da muhimmanci ƙware da gaske ya zama mutum ya ɗauki wannan gyaran kuma ka sani kai ba wannan ba akwai hadisai da yawa da ke nuni zuwa ga wannan mu koma zuwa ga nasu shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bada labari game da dawowar annabi isa alaihi salam dawowar wani annabi isa hadisi ne cikin sahih muslim inji ya musa ga mana kunta an gane wannan ai hadisi yana cikin sahih muslim a duba injin ga menene حديث ياسين صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا شيوا انغاني والذي نفسي بيده بيفر باكوتا كوسان شنلا اه ديك لاي كان كوراي ها شيكين كدوين جي منيني كو كو ا تشانزا هانين بابا بن هاكو والذي نفسي بيده النبي صلى الله عليه وسلم ينافد حديث ابو هريره الله يقار مش يده منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي شوا والذي نفسي بيده نار تصيد وند ريناكي هننسا لا يوشكن ان ينزل ان ينزل فيك ابن مريم النبي عيسى ابن مريم يا قصي سوكو اشيكنكو صلى الله عليه وسلم صلاه الله رحمك استبت على غريشي سيمن الله يا شي حكما مقسطا zai zo ne yana mai yin hukunci da shari'ar Annabi Muhammad muqsitan yana mai yin adalci fayuksiru saliba zai ainihin wato zai kakkarya cross wa yaqtul khinzir zai sa duk wani alade a sheke shi a kashe duk alade wa yad'ul jizya zai kuma sanya jizya akan waɗanda ba su yi imani da Allah ba sannan wa yafidul malu dukiya za ta yawaita a zaman da Annabi Isa zai dawo hatta la yaqbaluhu ahadu har sai an wayi gari ana yawo da dukiya ana neman mai karba babu an gane wannan wallahi malam zakka zaka cire kana neman ina mai karba ba mai so kuma ko a yanzu a duniya akwai Malam Isa, Professor Isa Ali Ibrahim Fantami, Allah ya ƙara mishi lafiya. Yace ya je kasan Bahrain. Ba ta da ofishin jakadanci tsakantar Najeriya. Sun gayyace shi wani ainihin wato conference da aka gabatar dangane da abin da ya shafi internet security da sauran abubuwa irin waɗannan. Da ya je kasar, ya je ya yi sallah a masallaci. Sai ga an zo masallaci akwai wani code. Da aka sa a masallacin kowa sai zo da wayarsa sai scanning din wannan code din sai ga ina suna ta dinan suna tura abu sai tambaya wannan me suke yi aka ce ai matsala guda daya ce yanzu waɗannan mutanen da kake gani sun cire zakkani amma ba mai karban zakkan saboda haka sai suke mayar da zakkan zuwa cikin asusun gwamnati saboda gwamnati ta ci gaba da talakawa aiki kawai amma ana neman wanda zai karɓi zakkan ma babu na fata gane wannan to ba su da ofishin jakadanci ba ne zaka ce zaka je ka nemi visa eh bare zuwa sannan ba zai yi ba sai dai ka tashi daga nan ka je wata kasar daga wata kasan ka nemi visa zuwa wannan kasan sannan sai a baka mun gane wannan ai amma me ya kawo musu wannan bin dokokin Allah tsare dokar Allah abinda Allah yake so ku yi sai Allah ya sa dukiyanta yawaita ka ga ba duk wannan talaucin da ka ga muna ciki malam mutum ne malam ba kauye a kauyen su a garin su haka zai dinga zuwa malam abubuwa iri iri za ga yana yi sai ya cinye gonan wani ya kwashe kayan wani ya ci dukiyar marayu ya danna gonan su wani ya mawane sihiri ya haukace duk ba haka bane ba ya maji da abin da Allah ya bashi na talauci ba zai ji da wannan ba an dinga kaiwa boka ya kuɗin kenan wani an dinga tafka shari'a kenan ko abin da zai ko abin da yake shi zai kare ne ba zai bar waɗancan su mallaki dukiyar su ba wannan ba zalunci bane kuma idan an kai wajen alƙalai me suke yi nan ma zalunci Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha إلى الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كذا كتشدوك ينجونك تهنيب برنا أن قالوا أن هكا الله تعالى شيء ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذا كتشدوك ينجونك تهنيب برنا وتدلوا بها إلى الحكام سيكو دنجا كيوا نندوك كركة سدت زواغا ainihin masu hukunci kunan haka ne li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi saboda ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane ta hanyar laifi wa antum ta'lamuna alhali kuna sani Allah ya hana ku ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku dinga cin dukiyan junanku ta hanyar barna la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara sai dai idan ya zama kasuwanci ne shi ma kasuwancin an taradin minkum ya zama akwai yarjejeniyan juna tsakaninku wajen gudanar da wannan haka ta kasuwanci Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku karkashe kawunanku inna Allaha kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai jin kai a gare ku amma wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka udwanan wa zulman ta hanyar mugunta ta hanyar ƙetare iyaka ta hanyar zalunci da ƙetare iyaka allati fa sawfa nuslihi nara jasannu za mu shigar da shi wuta sai Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira lalle wannan mai sauki ne a wurin Allah ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan bayani jama'a an gane wannan ko zaka jama'a kun ji to mu mai cikin jarabawa ce irin wacce zaka ga abubuwa suna ta lalacewa mallam to amma ka duba wannan zuwan na annabi Isa alaihi salam yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake bayanin abubuwan da su faru annabi Isa idan ya dawo haka dukiya za ta yawaita mallam kai a wani hadisin ma yake cewa har sai an wayi gari ruman guda daya kun san ruman wani dan itace ne wani ja haka mai kyau za ka ga shi dan karami amma manzon Allah yake saboda tsabar yawan adalcin da za a yi a zamanin ruman haka sai kuma katuwa mutane hudu ba za su iya shinye kwallon ruman guda daya ba saboda yadda Allah zai karawa abin albarka ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a fil litafin adda'u wad dawa a lokacin da yake bayani dangane da abin da ya shafi shu'umcin zunubi irin bala'in da zunubi yake haifarwa yake bada labarin cewa a zamanin da kwayar alkama jama'a ta kai girman kwallon dabino ta kai girman kwallon dabino alkama kwaya daya ta kai girman kwallon dabino shi amma zamani na wucewa mutane suna ƙara saban Allah abin yana ƙara takura yana ƙara takurewa yana ƙara raguwa ana rage mar albarka har aka wayi gari ta zama ɗan kwaya da kake ganin ta a yau wallahi malam da mutum sai ya je gona ya yi shuka ba taki ba komai kuma amfanin yayi ba yi me yasa saboda a wancan lokacin babu yawan zunubi laifuka sun yi karanci wallahi malam kuma ko yau muka gyara za ka ga irin abin da Allah zai mana amma mun sani wannan abin ba wani abu ne alƙawarin Allah ne cewa in kun gyara ya yi muku me ya gyara muku a kitabu zaka shi kansa Imam Muslim sai ya fitar da hadisi irin wannan cewa za a wayi gari wata rana dukiya za ta yi yawa da har sai an dinga neman mai karɓan zakka ana cewa a da Allah a dai ya ƙara bincika ko za a samu sa ansa ni ma ina ne mai ansattawa ne saboda me kowa ya wadata mallam kowa yana da gwargwadon abin da yake da bukata a rayuwar shi ba matsala jama'a mun gane wannan Allah ya shirye da mu amma wani sai buɗe baki ya ce maka ka gani ko da an yi magana sai a fara magana wani addini addini wannan addinin duk shine matsalar mu shike sai ana gaba da juna shike sai ana kiyaye da juna ɗan boko aqida kenan wai shi ya waye akwai capacity ko ai capacity ka bin Allah wallahi mana capacity ka bin Allah in ka saba wa Allah zaka sha mamaki Allah ka tsare mana imanin da haka jama'a wannan al'amari haka yake dole ne mai dubi zuwa ga wannan kuma mai gyara akan wannan in dai ba za mu yi saban Allah ba to wallahi malam ba za mu taba samun abin da muke so a wurin Allah ba Allah ka tsare mana imanin kada mu manta akwai hadithin Imam Ibn Majah alayhi rahmatullah wanda ya rawaito a cikin littafinsa hadithin Abdullah ibn Umar Allah ya kara mishi yadda wanda manzon Allah ke cewa idan abubuwa guda biyar suka faru to ku sauraro zuwan abubuwa guda biyar biyar na guda nawa na guda biyar kai kiyasin wannan kawai akan rayuwar mu ta yau zaka gane inda aka dosa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fito inji Abdullahi ibn Umar yace sai manzon Allah ya nufa wajen mu sai ce mana ya ma'ashar al-muhajirin ya ku taron mutanen garin makka khamsun idza btulitum bihinna abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina nema muku tsarin Allah kada wannan abu ya rike ku a lokacin rayuwarku idan suka faru to ka sani za a samu matsala. Sai manzo Allah yake cewa lam tadhhari al-fahishatu fi qaumin qattu, babu yadda za a yi alfasha ta yadu a cikin al'umma da dai, hatta yu'linu biha, har a wayi gari suna yada wannan alfashan, illa fasha fihi mutta'un, har sai an wayi gari sun auka cikin bala'i na annoba. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, za su dinga samun cututtuka iri-iri irin waɗanda bai taɓa samun iyayensu waɗanda suka shuɗe ba. Mun ji nawa? Ɗaya, ko jiya wata bayan Allah ta same ni tana kawo ƙaran wani bawan Allah cewa yana nemanta, ya ce son ta yake yi, amma a haka yake ribatarta ya zina da ita ya yi mata ciki. Ta ce ita ba ta so a yi aure, ya ce ba damuwa, ya mata alƙawarin aka zubar da cikin nan zai aure ta, aka zubar da cikin kuma haka ya ci gaba kuma da saduwa da ita kuma a hakan ba zawara ce. Kuma a hakan ma kuma yana bin matan wasu, matan aure ne kuma yana bin su. Wallahi malam, hadda hotunan abubuwa iri-iri kuma daga cikin manyan mutane ne a nan yankin da muke da su. In ka ji sunan hankalinka zai tashi, amma mun aje sai wani lokaci munasib. Mun gane wannan jama'a? To haka abin yake. Za ka ga a unguwanninmu irin waɗannan fa, akwai wanda ba ta da sana'a malam, sai ɗiban matan aure tana kai su wajen waɗanda za su yi zina da su ba su kuɗi. Wallahi malam, akwai irin wannan kawalan suna nan, ƙila ma wasu suna jina yanzu haka. Su suna su kenan, in budurwa ce ga farashinta sai a bata lamban waya da kuma lokaci, in ma za ta je tana da ‘yan acaɓan da an riga an saba kawai, shi zai zo ya ɗauke ta ƙarfe kaza a wuri kaza a shirya AP, ya ɗauke ta ya je kai ta ta inda za a je aika aika. E kuma kuna tsammanin komai ya gyaru ko? E mai ta jin daɗi. Ai da ma ta musiba idan ta tashi zuwa, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci a cikin ku kadai ba, sai ta gami ku gaba ɗaya wallahi, kowa sai ya ci baƙaruya, sai dai in an je gaban Allah a tantance, tunda Allah baya zalunci ko? Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra, Allah baya zaluntar bayi ko da daidai da ƙwayan zarra, Allah bai zalunci. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zaluntar wani daga cikin bayinsa. Ɗaya kenan. Walam yanqudhu al-mikyala wal-mizan, baza mutane baza su taba tauye ma'aunai da skeli na awan kayan nauyi ba, illa ukhidhu bis-sinin, face sai Allah ya kama su da shekarun fari, ai ta fari malam a kiruwan sama, wa shiddatil mauna, da kuma tsananin tsadar rayuwa. Kun ji wannan tsadar rayuwar da muke ciki jama'a? Tauye mudu da skeli yake ja mana wannan musibar. Wai kowa mai wayo ne? Allazina idza iktalu ala an-nasi yastawfun, su ne waɗanda in sun je aunowa a wajen mutane za su je keke da keke sai sun tabbatar an cika musu mudu. Wa idza kaluhum, ai kalu lahum, idan sun je su aunarwa mutane, awwazanuhum, ko za su yi musu awan nauyi, yukhsiruna, sai su tauye. Ba ka ake yi ba? Mutum ya je ya auno da babban mudu, ya aunar da ƙaramin mudu, kuma a farashi ɗaya, bal ma ya fi wancan ɗin tsada. Kuma ni a ganin a wannan ai ba komai, ai ya ci banza. Wallahi tallahi baka ci banza ba. Umarnin Allah ne, umarnin Allah ne. A cikin suratul Isra'i, daga cikin abubuwan da Allah ya mana umarni akwai mi? Wazinu bil qistasil mustaqim, ku yi awo da ma'auni wanda yake daidaitacce. Allah ce zalika khairun, wannan shine alheri a gare ku. wa ahsanu ta'wila shine mafi kyawun fassara game da abin da Allah ta'ala yake nuni akai. To sai manzon Allah yake cewa wannan ita ce matsalar, babu yadda za a yi mutane za su dinga tauye ma'auni na mudu da ainihin wato awan nauyi na skeli sai an kama su da fari. Duk da kake ganin munan ana ruwa ana kaza, wani yanki za ka ga inda ake farin yafi yawa. In Allah ya ga dama ba farin za a yi ba, waɗannan kidnafin ai su ma fari ne, sun ma farin masifa su waɗannan ai. Ko kuwa dan dama za a kyale ka da abin da ke hannunka to da sauki, to su ma za mu zo kan da kidnafin ku je. Shi ma wallahi tallahi ayyuka muke ja mana wannan bala'i. Amma ran da muka tuba muka dina, kawai za mu nema mu rasa. Ran da muka tuba muka gyara, ke sa malamai ke cewa amma ɗauki shari'an a gwada mana. Ko kuwa ai demokradiyya ce ake ana gwaji ne, to shike da mun ji har yanzu ana gwaji ana gyare-gyare, kuma billahi alladhi la ilaha illahu ba gyare ba, ba za ta taba gyaruwa ba. Dama tsari ne na zalunci, mun gane wannan. Kuma ko constitution ta bada dama, duk yanzu mun ga dama a jihar Kaduna zamu iya cewa mu karamar hukumar lire shari'ar musulunci zamu. Amma da wannan daman mutanen kowane yanki an ba su daman su yi abin da ya dace da mutanensu, ba shi kenan ba? Yanzu a Kano da aka fara yaƙi da badala baka ji shiru ba mala, shirye-shirye mala ke kaji ai sun ragu, komai ya yi ƙasa mala, hankalin kowa ya tashi saboda komanda ya dawo. Da matsiyata suna ta muna cewa komandan Hizba ya tafi, ai shi kenan za su gaba da shirki ayarsu. Wane ku mala? Komanda yana nan mala, gyara za a ci gaba da yi. An hana shiga da giya Kano, duk wani kayan maye an hana shiga da shi, duk wani kaza za ga an samu gyara mala. Kwakwalan yara ya zama fes-fes, amma ana shigar da kwayoyi. Mutum ne zai taso daga kudu can south east ya je ya zo muku da sunan ya buɗe kemis ɗin magani, yana sayar da ƴaƴanku kwayoyi na maye mala, duk ya gama gurɓata musu hankali yara da su zama hukuta. Kuma an san da su, amma saboda suna ɗan ba da ɗan wani abu a wurin sarakunanmu da wurin masu mulkinmu, ‘yan gata ne su ma sai ka gata. In ka je kai ƙara kai sai a ɗaure ka, wai baka kyauta ba. Allah ka tsare mu. To kun ji manzon Allah haka ya faɗa, mun ji nawa? Sannan wa shiddatil ma'una, da tsananin tsadar rayuwa, wa jawri sulṭāni alayhim, da kuma zalincin shugabanni akan mutane, duk wannan shi cikin zalunci. To abin da nake cewa jama'a, wai mu gyara mana mu gani, in Allah bai gyara mana ba. Duk fa abin da ake magana in malamai suka ce a gyara, wai sai a ce kun ga malaman nan ko su kullun cewa mu gyara mu gyara, to su shugabannin su gyara mana? A'a, gyaran shugabannin yana da alaka ne da ku. Ko in kun gyara, Allah sai ya gyara muku shugabannin, ba shi kenan ba? Matsawar ku ba za ku gyara ba, to ba maganan kawo gyara, ba maganan samun sauki. Duk shugaban da ya wuce wallahi sai an ce gwaramawa ne. Kai Allah ka tsare wanda za a ce gwarabula. Koko ai kwarai da gaske, ai kwarai malam, ana ɗanɗana kuɗa malam. Sai dai kai ba tare ka bane kila kana cin wadata kada kuma shefane kullum komai yana samuwa ragadan. Amma malam ai ana ɗanɗanawa, Allah dai ya samu dace. Yanzu duk wani ma'aikaci na local government yana kusan 30,000-40,000, rayuwa kuma ta ninka ninki huɗu, ga mata ɗaya ga ƴaƴa goma, ko ga mata biyu ga ƴaƴa takwas, da me za a biya kuɗin makaranta, da me za a yi shefane, da me za a biya kuɗin ruwa, da me za a biya kuɗin wuta, da me za a yi ɗinkin kayan da za a sa, da me za a yi wannan duka a kowane wata, da me za a yi 30,000 me za ta yi? Ga wannan ma wai mu ɗauka cewa ba a yi ciwo ba a watan. Wanda cizon sauran nan gashi nan duk bayan kwana uku ne kwana huɗu, sai ka ji an ce yaro kaza jikin shi ya ɗau zafi. In kai wasa kuma aka ƙyanƙyale shi kwana biyu, sai a ce jinin shi ya ƙare, ta ƙara tsawo. Koko wani ma ce to wallahi ana ganin ya fara samun partial paralysis. Allah ka tsare mu. to ba maganan ma fa a gyara albashin ake ba a gyara talakawan su ji dadi mu dauka ma talakawan Najeriya su ba su da haƙƙi sauran ma aka san gwamnati ma a kyautata musu mana to amma babu to me ya jawo mana wannan gashi manzo Allah yana bayani ina son wannan labarin a ji a kai shugaban jama'a ku yi ta faɗi mallam ko ma samu mu gyara yawa dan wani kace ana magana dinga cewa to ai ai ma son magana su gyara mana a ku ku gyara sai Allah ya gyara muku alƙawarin Allah gaskiya ne ko me Allah ya ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai saba alƙawari ko kuwa Allah da Allah ya ce wanda ya yi imani ya aikata aiki na ƙwarai waɗannan su ne suke shiga aljannatai ƙoramuna gudana a ƙarƙashin su ka taɓa jin wanda ya mutu da imani da kyakkyawan aiki Allah ya kawo shi aljanna ka taɓa ji to kin alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ka tsare mana imanin mu na biyu sai na uku walam yamna'u zakata amwalihim babu yadda za a yi mutane su hana zakkan dukiyoyinsu illa muni'u al-qatra min as-sama' face sai an hana musu ruwa daga sama in ka ga ruwa ya tsaya chak an ƙi ruwa to an nuna ba da zakka wani sai ya tare baro to yanzu kuɗin nan ina cire su yanzu ina ganin dai bari in ɗauki kaza ko dai in ba da kaza ne dai a'a kai amma kuɗin ne kaman sun yawa wallahi kaman sun yawa kuɗin ya dinga tuntuntuni kenan amma lokacin da Allah ya bashi fa ya manta ya manta shi ma bashi aka yi shi mai kayan ne yake maka bada ga yanzu na baka miliyan goma to miliyan goman nan dauki rabin miliyan ka bayar nema alƙawari in ka bada rabin miliyan zan maida maka da wannan miliyan 20 ba ka Allah yake ba man zallazi qulillahu qadan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira amma zaka je ka aje kudin ka a banki kana tunanin ba za su tarwanta ba za su lalace ba amma wanda ka baiwa Allah kana ganin tab ai ya tafi kenan ba dawowa kuma Allah ne fa yima alƙawari masu bankin nan mutane ne shi kuma rabbul ardi was samawat ka gane da imani mai rauni mallam to idan aka samu rashin bada zakka sai ruwa ya dauke gaba daya manzon Allah ya ce walaula albahaim inda ba dan dabbobi ba lam yumqaru da ba dan ga musu ruwa ba mun ji nawa uku walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatu Allahu alaihim aduwan min ghairihim babu yadda za a yi mutane su warware alƙawarin Allah da na manzon Allah face sai Allah ya daura makiyansu akan su fa ya menene fa akhadhu ba'd ma fi aidihim su waɗannan mutanen su dinga kwace wani bangare na abin da suke da shi na dukiya kun ji abin da ya same mu mallam shikenan kana ganin kasar mu Najeriya mun yi hukunci da hukuncin Allah kullun a cikin bashi ake duk abin da ka samu na albarkacin kasa sai dai an biya bashi ga daragon da ya daragu kullum muna ruwa mallam saboda mun warware alƙawarin Allah an ce haramun ne a ci bashin ruwa an canza mu abin suna da wani abu a ce za a ba ku bashi amma ka'idar bashin kai mallam Bature mugun mutum ne wani kuma wai turawan su ne role model ɗinsa da su yake kwaikwayo ai duniya ba ta taba ganin wani mutum mugu kamar ba Yahudi ba wallahi mallam farin fata to Allah ka tsare mu da sharru to an kawo an baka amma sai a ce sai ka kai ne darajar kudin ka ko fa so ake ka biya bashin amma so ake a mai da kai bawa sai yadda akai da kai ba so ake ka gama biyan bashin ba kai ta biya ne ba ƙari sai ka cire tallafi na mai sai ka cire tallafi na noma sai ka cire tallafi na kaza ana ba mutane duki a banza haka ake cewa wai a banza to dama duki ta wace ce ta suwaye ta mutane ce ba kudin uwarka bane ba kudin ubanka bane kai shugaba wallahi ba naka bane ba na uwarka bane ba na ubanka bane ina faɗin wannan maganan dan shugaba ya sani damar da Allah ya baka za ta wuce kujeran mulki kujeran aski ce wane ya hau a fesa kansa a gama yayi me ya sauka wani ma yazo yayi me yazo ya hau ko babu tenuwa akwai ƙarshen rayuwa kuma gargwadan abin da kai Allah ya maka sakamako Allah ka tsare mu manzon Allah ya ci gaba da cewa wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillah duk lokacin da aka samu shugabanni ba sa yi wa mutane hukunci da littafin Allah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah su zabi abinda Allah ya saukar su yi hukunci da shi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum fa sai Allah ya hada rigingimun su ya hada su rigima da juna me ke faruwa yanzu yan uwan mu ne su kama wannan su kai daji su kwashi kudi su kama wannan haka ake tauna rigingimun malam akwai yankin da yanzu ko shugaban kasa wallahi bai sai ji wannan wurin ba ko kuwa in yayi sai ji akwai inda gwamna bai sai ji ba duk ikonsa wallahi saboda ya san an fi karfinsa me ya kawo wannan rashin yin hukunci da littafin Allah inda za a yi hukunci da littafin Allah duk waɗannan musibin da muke fama da su malam wallahi za su yayi shi yasa Allah ya ce wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne a cikin shari'o'i da yake shar'anta tsakankaninku da irin dokokin da yake so ku dinga kiyayewa junanku Allah ka tsare mana imaninmu wannan kenan jama'a kan cika ku da magana bari mu bar wannan bangare almuhimmu dai Allah subhanahu wataala yayi wannan bayani cewa faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha duk wanda ya tuba ko bayan zalincin da yayi kuma yayi kokari ya gyara fa inna Allah yatubu alayhi Allah ta'ala yana karban ainihin wato tubansa jama'a ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin babban malami Abu Mas'ud al-Bagawi a cikin tafsirinsa ya koro bayanai masu muhimmanci musamman a irin waɗannan bangarori shi yasa Allah ta'ala bayan yayi wannan sai yake cewa faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan yayi zalunci wa aflaha kuma ya gyara fa inna Allah yatubu alayhi to Allah zai kaɓa tubansa kamar yanzu ne shugabannin mu suna barna zai ce to daga yau mun daina hukunci da wani abu wanda ba littafin Allah ba Allah mun tuba mun gyara me Allah zai yi sai gyara mana kaga abin ya wuce yanzu nan wani ya sata fa yayi satan ya gama an bar hukunci yace Allah na tuba Allah ce na kaɓa tubanka daga yau ka zama mutumin kirki irin masu tuban alkhairin nan zaka ga mutum ya taso da wasu miyagun ɗabi'u ko an taɓa kama shi don babban laifi amma saboda yadda ya gyara ya bi Allah wallahi sai Allah ya mantar da mutane ma abin da ya taɓa yi haka ne ko baka bane sai ya je yana wata mu'amala ba za ka taɓa jin wani ya ce wani fa da mutumin banza ba ne sai Allah ya mantar da mutane sha'anin wannan laifin da ya yi ai ta mu'amala shi ta alkhairi kuma yake kyawun cikawa ina ruwan Allah me Allah bai iya ba babban matsala ka ki gyarawa kuma ka ɗauka cewa wannan gyaran da baka yi ba to kuma shi ne alkhairi a gare ku nan ne zaka ɗanɗana kuɗarka jama'a mun gane wannan ko Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu da haka jama'a ƙwarai da gaske ya kamata mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala da gwargwadon irin bayanan da Allah subhanahu wataala ya yi musamman a cikin waɗannan ayoyi na alƙur'ani mai girma da waɗannan dokoki nasa wanda ainihin wato ya sa shi yasa Allah ta'ala bayan ya gama wancan bayani yake cewa alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin ba ka da masaniyan cewa Allah shine mamallakin sammai da ƙasai baki daya wannan maganar ana yin ta da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama amma ana nufin al'ummarsa baki daya an gane wannan ko ko kuma ana cewa ne shin kai dan adam baka sani ba cewa Allah shine mamallakin sammai da ƙasai da abin da ke cikin su gaba daya yana azabtar da wanda ya ga dama kuma yana gafartawa wanda ya ga dama sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir to dai Allah mai iko ne akan dukkanin komai Allah ka tsare mana imanin Allah ta'ala ka sani kyakkyawan ƙarshe jama'a wannan shine dan gwargwadon abin da ya samu kan waɗannan ayoyi da izinin Allah nan kuma za mu dakata saboda ƙwarewar lokaci idan Allah ya kai mu gobe sai mu shiga sabon faifayi na magana da Allah ta'ala yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma Yahudawa da irin mummunan aiki da Yahudawa suke aikatawa na aika da munafikan musulmai na cikin su duk Allah ta'ala zai bankado mana asirin su ji a cikin littafin sa. Allah ta'ala ya kai mu gobe sha labari. Allah ta'ala ya dace da mu da alkhairin duniya da lahira. Allah ka tsare mana imanin mu. Allah ka soyayya alqur'ani a cikin zukatan mu. Allah ka sauƙaƙe mana shi ka bani ku fahimtar sa. Allah ka sanya mu cikin wadanda alqur'ani zai cece su a ranar alkiyama. Ranar da dukiya da ƴaƴa ba su amfani sai wanda ya je wa Allah da kubutacciyar zuciya. Har ila yau jama'a muna tuna al'umma batun taimakawa game da asusun marayu. Mata ne suke ta dan kawowa, su dan kawo yari, su dan kawo kuɗi. Amma har yanzu ba ji komai daga gefen maza ba. Mun san dai ana cikin wani hali, amma dai a dan motsa a dan yi wani abu. Ko kuwa ka bada kalilan Ubangiji ya maida mi, ya maida kasiran. Ko kuwa haka ne. A dalla ba a kawo, shi ma sa iya kawo nashi. Aiko? kuma rayin bola ne. Ku je ku ne hakinku a can. Yanzu dai mu nan lahiya lau, insha Allah. Wa alaikum salam. Na'am. Haka.
Sai ya zama soso, fara wannan ya halatta da kayan kuma bai da hali yadda za a samu wani kayan da zai samu kayan bayan ma wani. Yanzu za a yi tun da dama hukunci a kai.
Yadda za a yi kenan, ko yana da shi ko baya da shi, sai an tilasta mishi ya yi aikin da zai ga. Shi yasa yanzu in ka je tsarin correctional services da ake na gidan yari, akwai inda ake koyar da sana'a. Ana yin cupboard inda ake walda, inda an buɗe masana'antu iri-iri. To idan mutum ya yi sata bai da abin da zai biya, za a koyar da shi aikin. Zai dinga biyan gwamnati wani abu, zai dinga yin aiki. Gwamnati ta karɓi kuɗin aikin da aka yi, ba za a ba shi ba. Sai a cire ma abocin haƙƙi haƙƙinsa, a kuma cire ma gwamnati nata, shi ma ɗan aje mishi wani abu. Za a dinga tara wannan haƙƙin har sai ya cika, sai a biya ma abocin wannan kuɗinsa, sannan shi a sake shi. Ko da zai fito ma ya riga iya sana'a ya zama ƙwararre. Aka ce ma in zai fito kuɗinsa da aka tara to sai a saya mar kayan aiki. Yana fitowa sai a kawo mishi wajen sana'a ya shiga bane sana'a. Ba shi kenan ba an huta. Huta roro. Ka gani? To inda muna da tsari a gwamnatance haka ya kamata a dinga yi. Amma abu ne mai wahala gaske. Sai dai mai tabarari muna faɗa. Ko? Shi yasa ake so jama'a idan ana ilimin addini yau da gobe ana karatu. Yanzu wata rana kawai kwatsam. Sai ta shaci to ai ga walin karan bane shine nan aka ba a wane ne sole administrator misali a ce an bashi matsayin wa kantoma shikenan to ai ya ji wannan karatun ai ya sani yanzu muna tsammanin mu samu alkhairi masu yawa daga bangaren shi me yasa saboda yana zama a wurin karatu ya san ciki da waje ya san abin da ya kamata yayi ya san wanda bai kamata yayi ba sai dai in zai bi son zuciya mun gane wannan ai amma matsalar da muke samu jama'a waɗanda muke zaɓa galibi wala malam tantiran jahilai ne ba jahilai kawai ba tantiran jahilai ne game da addini ya muke tsammanin mu samu gyara ko su kare muradanmu yanzu ka je majalisa honorable right honorable Kawus Mela Allah ya ƙara mishi lafiya zaka kullun da su ake rigima a majalisa wajen kokarin a kawo wa yankin arewa abin da ya kamata me yasa saboda shi malami ne yanzu haka da Ramadan yana tafsiri yana da majalisun koyar da tafsiri a Kano kuma dan majalisa ne an gane wannan ai saboda haka abin da ya kamata ya sa rigima ya tabbatar wannan abin an yi shi zai kokari yayi kuma tsakanin shi da ba da Allah saboda ya san ka'idar amma yadda muke da son zuciya mu dauki shugabancin da bai dace ba mu dauka daga wurin wane mu ba wani barnar da zai mana malam kafin ku farga a riga an mutu wannan wurin za a dare ba gyara malam haka rayuwar take to duk lokacin da musulmi ya zama shi kullum maslahar kansa yake kallo ba ta al'umma ba amma shi na jagora to wannan ya riga ya zama condemn a cikin al'umma ba shi da amfani don idan ya je lahira kuma zai amsa consequences a wurin Allah zai amsa tambayoyi akan wannan jagorancin da aka bashi in yayi zalunci wuta in kuma abin da ya daidai ne sai Allah ta'ala ya kyale shi Allah ka samu gyara. Allah ka samu gyara. Na'am. Na'am. Eh. Aisha barawo ne. Eh. Shi ma barawo ne, yanke hannunsa za a yi. Ai shi ma barawo ne, kai ba wannan ba, akwai nasu ne na manta an karanta muku. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wata mata. Ita wannan matan runto take yi. In ta ara abinka, ka zo ka ce ba ni ka ce a ni ban ara ba. Runto take yi kuma mata ce mai daraja a cikin mutane ƙwarishawa. Sai aka kai labarin ta wajen manzon Allah. Manzon Allah yana sa aka kira ta aka tabbatar cewa runto take manzon Allah ta aiki hannunta. A lokacin fatahu Makka sai aka ce to yanzu dai wannan babban mata aike mata hukunci saboda Allah. Oh yanzu ya abin zai zama. A dai wajen manzon Allah dan roƙa dan bada baki dan roƙa da Allah. Waye zai je aka ce Usama ta Tanzeri ai shine nan wanda manzon Allah ya bayyana cewa yana kaunar sa. Aka ce je ya bada baki. Yana zuwa wajen to manzon Allah dai magana wannan matan ne yar Banu Makhzum kaza da kaza yake kai Usama yanzu kai ne kake sa baki akan doka daga cikin dokokin Allah. Usama ta kai ne kake wannan abin. Usama ta hankali shi tashi nan da nan fuskar manzon Allah ta canza. Idanun suka yi jajawur kuma atinsa suka kada suka yi ja. Alam manzon Allah ya fushi. Manzon Allah ya ce ku je ku yanke hannunta. Aka je aka yanke hannunta manzon Allah ya mana ya hauka minbari ya tara mutane. Yace ayyuhan nas innama ahlaka man kana qablakum ya ku mutane ku sani daga cikin abin da ya halakar da waɗanda suke gabaninku kanu idza sarqa fihim ash-sharifu tarakuhu idan babban mutum yayi sata sai su kyale shi wa idza sarqa fihim ad-da'ifa da'ifu idan mai rauni yayi sata aqamu alayhi al-hadd shi sai ayi mar hukunci manzon Allah yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da Allah wanda ne nake hannunsa law anna fatimata bint muhammad sarqat laqata'tu yadaha manzon Allah ce na rantsi da Allah wanda ne nake hannunsa inda fatima yar annabi muhammad zati sata yace wallahi sai nake hannunta yazo ya rage kaga ake daidaitawa ake so kaga ba maganin cewa wai wani ai talaka ne ai wani yana da daraja za mu zo mu ja ayoyin gobe irin yadda yahudawa suke canza hukunci yanzu wani akan 10,000 ba za ka iyakance iyaka mutane da gidan yaron nan ba amma wani ya saci miliyan kaza a local gama malam an shafa kansa kawai an kyale shi ko kuwa ga gwamnatin babban minki na shekara kusan 10 ya saci triliyoyi malam amma shafa kansa ake ta yi sai zama ake cewa in za ka sata wai sace da yawa don sata kaɗan ba ta da amfani za a je a ba alƙalai za a ci bakin wani za a ba wani cin hanci za ku zo ku ji yadda wannan abin ke halakar da al'ummarmu gaba ɗaya Allah ka tsare mana imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh